أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأذن إذا شئت سهلا وباك ينقوى مسلمي الله من أكتن سركي كن أمن شي وسد يدسا يا ساكي نويت راي ورم هر الله يا كاوم أولنا رانا من البركة رانا yau ranar litinin kuma ta zama ita ce ranar daya ga watan azumin ramadana na wannan shekara ta 1437 a wannan shekara za mu fara wa'azinmu na nan wannan masallaci wanda yake dauke da sunan ɗaya daga cikin wato taurarin wannan zamani shine Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda ya mutu kamar bai mutu ba yana ci gaba da wato ainihin yada addinin Allah da ilmantar da al'umma addinin su na musulunci wannan Allah ya so zamu fara kamar yadda kuka ji daga aya ta 59 aya ta 59 a cikin suratul Maryam to wannan aya ta 59 a cikin suratul Maryam in yan uwa ba ku manta ba ta biyo bayan labarin da Allah ya bamu na annabawa da zuri'ar annabawa musamman annabawan farko ulul azmi min ar-rusul to bayan ya fada mana alkhairan su ya fada mana irin gudunmuwar da suka bawa duniya da irin daukin da suka bawa dan adam domin ceto rayuwarsa daga abin da bai dace ba zuwa abin da ya dace na duniya da na lahira to sai kuma Allah ta'ala zai gaya mana su waye suka biyo bayan waɗannan mutanen ƙwarai sai Allah ta'ala ya ce a cikin suratu a cikin aya ta 59 al-rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim khalaqa min ba'dihim khalqun aqaru salata wattaba'u shahawat
to kamar yadda ya gabata a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalqun kafin Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalqun in muka tuna abinda muka karanta a bara mun karanta inda Allah ta'ala ya ce wadhkur fil kitabi maryam aka ba mu labarin Maryama da ɗanta Annabi Isa da yanda aka haife shi da yanda ya zama mai biyayya da yanda Allah ya koda shi a cikin wannan kissa da Allah ya ba mu ta Annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam a wannan sura suratu Maryam bayan an gama sai kuma Allah ta'ala ya ce wadhkur fil kitabi Ibrahim nan ma aka ba mu irin gwagwarmaya labarin gwagwarmaya da ɗauki ba daɗe da Annabi Ibrahim ya fara tun daga cikin gidansu tun daga kan mahaifinsa zuwa danginsa zuwa ƴan garinsu Allah ya ba mu labarin juriyarsa da dagewarsa da kuma irin kyakkyawan sakamakon da Allah ya bashi falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa ya'qub sakamakon da'ar da Annabi Ibrahim yayi mana ya kaurace wa shirka har wanda ake a gida har wanda iyaye yake yi sai muka arzuta ni da ya rasa ƴan uwa wanda za su bar shi akan aqidarsa sai muka bashi ƴaƴa annabawa jikoki annabawa wa abna lahu ishaqa wa yaqub wannan haka Allah yake wa mutanen kirki in sun yi kirki bayan da Allah ya gama ba mu labarin bayan da Allah ta'ala ya gama ba mu labarin annabi Ibrahim sai kuma ya ce wadhkur fil kitabi Musa aka ba mu labarin annabi Musa da Haruna Allah ya sake cewa wadhkur fil kitabi Isma'il aka ba mu labarin annabi Isma'il da annabi Ibrahim sannan sai Allah ya sake cewa wadhkur fil kitabi Idris bayan da Allah ya ba mu labarin waɗannan bayan Allah waɗannan taurari waɗannan jagororin tsoron Allah sai kuma yace fa khalafa min ba'dihim khalfun sai kuma khalfun suka biyo bayan waɗannan bayan Allah kalmar khalfu idan aka daure lam din to mutane marasa kirki mutane marasa da'a mutane marasa tauhidi mutanen da suka saba manhajin waɗannan bayan Allah da Allah ya ba mu labari sune suka biyo bayan annabawa fa khalafa min ba'dihim khalfun in an ce khalfun aka daure lam din khalfun ba a ce khalafun ba ba a yi fataha akan lam ba to abinda ake nufi waɗanda suke masu sharri marasa kirki marasa da'a ga Allah da sauran mutane sune suka biyo bayan waɗannan annabawa fa khalafa min ba'dihim khalfun farkon abinda Allah ya gaya mana nasu wanda ya gwada cewa su khalfun ne ba khalafun bane sai ya gaya mana abubuwa guda biyu masu hadari na farko ne Allah ta'ala ya ce aba'u salata suka tozarta sallah wato waɗannan jama'a suka zo suka tozarta sallah to ma'anar tozarta sallah shine malamai suka yi ta kai kawo me ma'anar tozarta sallah da suka yi kuma za mu zo mu ga sabanin da malamai suka yi su khalafun dinnan yahudawa ne ko nasara ne ko yahudi da nasara ko kuma ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne aka samu masu irin wannan hali a cikinsu Allah ya ce aba'u salah sun tozarta sallah waɗansu malamai suka ce ma'ana sun bar sallar gaba ɗaya ba ta yi shi ne ma'anar tozarta sallah da suka yi wanda ce a'a ai wanda ya bar sallah gaba ɗaya baya yi ya zama kafiri kanan ya daina sallar gaba ɗayanta ya zama kafiri wanda ce a'a ya zama kafiri idan ya haɗa da ƙin sallar da kuma cewa bai ma yarda sallar shari'a ba ce ya ce shi bai yarda ba ma Allah ta'ala ya shar'anta sallah kuma sannan baya sallar to wannan ne suka ce a magana ta biyu suka ce sai wanda ya ƙara da juhudi ma'ana bayan bayan sallar kuma ya ƙaryata to shi ne sai a ce ya zama kafiri waɗansu suka ce a'a ba daina sallah suka yi ba ba kuma ƙaryata sallar suka yi ba amma ba ta yanta a lokacin da ya kamata a yi ta suna yin azhar lokacin da suka ga dama la'asar lokacin da suka ga dama a magariba haka isha'i haka sallar asuba ma wani lokacin sai rana ta hoto gau sannan suke yi to tozartawa da suke wa lokaci shi ne ake nufi a nan aba'u salata wanda ci a'a ba tozarta lokacin ba ba ta saba lokacin kuma suna yin sallar ko ba su ƙaryata ba sai dai ba ta yanta a cikin jama'a ba ta zuwa masallaci a yi sallah tare da su suka ce shi ne ma'anar tozarta sallah da suka yi idan kuka lura da duk waɗannan abubuwa da malamai suka wasu kwakwalwa a kai, sai ku gano cewa ba su fita daga ma'anar ayar ba. Duk wanda ya ƙi yin sallah a lokacin da Allah ya ce a yi ta, ya tozar sallah ko bai tozar ta ba? Duk wanda ya ƙaryata sallah, wannan kashe ne ma shugaba masu tozartawa. Wanda ya ƙi yin sallah shi ma ya tozarta sallah, wanda kuma yake yin sallar ba a masallaci ba wanda rajin shi kullum a gidansa zai sallah, ba zai zo masallaci ba bayan fayyace da jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake mai rahama, wanda Allah da kansa yace masa bil mu'minina ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wannan sifofi suna gwada girman rahama da jan kai da tausayi da kaular al'umma da Allah ya tura a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ya ce, saurakin in umarci wani ya jagoranci sallah in an tada iqama, ni ko in koma cikin gari in taban ka wuta a gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar, wato sallar jami'i. Annabi mai rahama, annabi mai jin kai, annabi wanda baya son a tozar da dukiya, har ka ji yana cewa zai sanya gobara a gidajen wanda suke aikata wani laifi, wannan ta da yaya sai nuna maka wannan laifin ba ɗan ƙaramin laifi ba ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya tozar da sallah, to zai fasa sauƙi ya tozar da duk wani abin da musulunci ya zo da shi wanda ba sallah ba. Shi yasa hatta a ranar lahira, kafin a tambaye ka komai daga ayyukan da ka aikata, sai an bincika sallah. In sallah ta yi, sai wannan zai ba da damar a yi wa tambaya. Amma idan sallah ma ba ta yi ba gaba ɗaya, to ai ba fa'idar ma wani bincike da za a yi maka. Kamar kafiri ne ya sha giya ko ya zina ko ya caca, ai la zanba ba'da al-kufri, shi kafircin ya haɗiye duk wani zunubi da kafiri zai yi. Shi yasa idan mutum yana kafiri in ya musulunta, ba a cewa to ka musulunta ka tuba daga kafirci, to sai ka tuba daga zinar da ka yi, ka tuba daga shan giyar da ka yi, ka tuba daga cacar da ka yi. Ai da ya tuba ya bar kafirci, al-islamu yajubbu ma qablahu, musulunci ya datse duk wata alaka da kayan sadar laifin da ya aikata kafin ya musulunta. To shi ne malamai suka fi wannan. Da haka idan ka duba kawai abin da za ka samu bambancin girman laifin, wanda ya daina sallah gaba ɗaya kaga ya fi laifi fiye da wanda yana sallar amma baya zuwa jami'i. Wanda yana sallar baya zuwa jami'i ya yi laifi, amma bai kai laifin wanda yake yanta a lokacin da ya ga dama ba lokacin da Allah ya shari'anta ba. Wanda duk waɗannan da muka ambata ba su kai laifin wanda ya ce sallah ƙarya ce ba. Shi wannan dai ya kome ya maka ce ba su ƙarya ne ka kafirta, inda ya yi musulunci ya zo da shi. To kun ga kowane abu da aka ɗauka malamai sun yi la'akari da wani abu ne suka ainihin wato abin nan suka ce wato ainihin tozar da sallah kafirci ne, me suka yi la'akari da shi? Sun la'akari da wanda aka ce ya kafirta in ya dai in ya tozar da sallah, shi ne wanda baya sallar samsam, ko wanda ya ce sallar ƙarya ce. To amma sai wasu malamai suka ce to ai idan muka haɗa waɗannan biyan muka ce sai sun haɗu, sannan a ce mutum ya gafarta dangane da abin da ya shafi sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bainal abdi wa bainal shirki tarku sallah, wato mararraba tsakanin bawa da kafirci ko shirka barin sallah. Wani hadisin ya ce al'adun labe bainana wa bainahum as-salah, bambancin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah faman taraka ha faqad kafara, wanda ya bar sallah ya kafirta. Suka ce manzon Allah anan bai ce wanda ya barta saboda bai yarda ita ba, ai ko azumi ne ya kuma mun shiga azumin Ramadan ba, da zaka ce baka yadda azumin Ramadan wajibi bane ko da kayi azumin ka kafirta, dan ka karyata Allah ka halatta haram. Abinda Allah ya ce masa wajibi kace ba ma addini bane, kenan haka in kai zakka, haka haka in kace haji baka yadda aikin haji ibada bane, baka da bambanci da wanda yace bai yadda sallah wajiba bace. To me ya bambancin sallah? Ita sallah sai malamai suka ce barinta ko da baka ce ba wajibi bace ka daina yinta, me ya dalilin ka ba zama abin cikin dalilin ka ba, a'a ka sala ce ta hana in yadda da wajibcin ka ne ya hana, a'a kan zuciya ne da gangan ka ƙi yin sallah. Su a wajen galibin malaman sunna to sai dai ka sace kalmar shahada, amma wannan musuluncin da kake kansa a da kafin ka bar sallah a fahimtar su wannan musuluncin ka bar da shi. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainal abdi wa bainash shirki tarku salah, wani hadisin al-abdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha, wanda ya batta, kun ga anan ba ce wanda ya batta juhudan ko wanda ya batta abin nan ya batta kufran bi wujubiha, ba faɗa haka ba, amma mantuwa da kuma bacci, wanda ya manta bai yi sallah ba shi kuma ba zai shigo cikin wannan ba, saboda akwai nasi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya manta da wata sallah bai yi ba, to lokacin wannan sallar da ya manta shi ne lokacin da ya tuna, ba kai sallah azhar ba jiya, baka tuna ba sai yanzu bayan ma an yi la'asar, shikenan wannan lokacin da ka tuna yanzu shine lokacin sallar ka ta azhar ta jiya, ko ba za ka sake sallolin da ka yi daga jiya din zuwa yanzu ba, saboda wannan yanzu ne lokacin ta yi, saboda Annabi ne ya ce lokacin da ka tuna shine lokacin yin sallar kai dangane da kai. Sannan wanda yake bacci ne ya dauke shi, bai salla azhar ba yana bacci, aka yi la'asar aka yi magriba sai da aka zo isha sannan ya barka, to shi kuma lokacin yin waɗannan salloli shine lokacin da ya farka, dan ba da gangan ya bar sallar ba, ba da gangan ya bar su ba, haka wancan ma da ya manta ba da gangan ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala da yace rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, Allah in muka manta ko muka yi kuskure kar ka caje mu. Allah ya ce da manzon Allah na amsa na baka wannan garantin, duk wanda ya manta ba zan caje shi da laifin da ya yi a lokacin da ya manta ba, duk wanda ya ainihin wato yi kuskure ba za a caje shi da laifin da ya kamata a caje shi ba, da a ce ba kuskure yayi ba. To a takaice dai yan uwa, maganar sodar ta sallah magana ce mai faɗi, kuma a gaskiya da yawanmu akwai matsalar wato tozar sallah a tare da mu. Yanzu kun buga mana mun taru, idan da za ka ce wanda ya haddace kai ba ma ya haddace ba ya karanta Arabi, kuna ɗaukar wannan ɗan littafin kuna rena shi, karatu ne mai tarin yawa mai zurfin gaske, marigayi Dr. Aminu Bina Abubakar a kan Arabi ya rubuta risalar ta doktora, shi ya je nazari aka bashi ya zama dokta da Arabi, kuma shi kansa Arabin iya shi kawai wanda ya rubuta, inda ana ba da profesa in an yi rubutu zamaninsa ya kai a bashi profesa. To da yawa nan wanda yake ya je ya zauna gaban malami, malami ya koya masa sallah tun daga yanda ake tsarki zuwa yanda ake alwala zuwa yanda ake ruku'i da tsayawa da kushu'i da sunnonin sallah da mustahabbanta da farallanta da sauransu. In ka ce kana son wanda suka san wannan a cikin masallata, to ka haɗa kanka da aiki. Ba kowa ne ma ya samu damar lokacin da zai zauna wai a tsaya ana koya masa sallah ba. ‘Yan uwa, maganar sallah magana ce babba. Ku duba yadda Allah ya girmama sallah, ku duba yadda manzon Allah ya girmama sallah. Yana rashin lafiya, bai iya tsayawa da ƙafafuwansa sai ya kama kafadar sayyidina Ali, ya kama kafadar sayyidina Abbas babbansa da ƙaninsa, sai ya danda kasu yake iya tsayawa a jikinsu ba dai a jikin ƙafarsa ba, saboda rashin lafiya ta ci ƙarfinsa. Amma ta yake as-salata wa ma malakat aymanukum, as-salata wa ma malakat aymanukum, ku rike sallah, ku kula da sallah, kar ku tauna da sallah. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dai ko yana cikin wannan rashin lafiya, dan bude window haka, sai ya ga an yi sau, Abubakar yana jagorar da sallah, ya cika da farin ciki, aka ga yayi murmushi, waɗanda suka iya ganin laƙowarsa murmushin nan, sai ya jefa wani aman wani fata na gari a zukatan sahabbai gaba daya, suke ganin cewa alhamdulillah annabi ya samu sauki, wannan rashin lafiyar su dame shi gashi har an ganshi ma yana walwala, an ganshi yana fara'a, ashe ba wai ciwon ne ya ragu ba, farin cikin ya ga sallah ta kankama, ko Allah ya karɓi ransa ya san sallah za ta ci gaba. Ana yaƙi Allah bai ce a bar sallah ba, in ba ka da lafiya ma dole kai sallah gurgurdan abinda kake iyawa. Annabi ya ce wanda ba zai iya ba a tsaye ya yi a zaune, wanda ba zai iya a zaune ba ya yi a kwance, wanda ma a kwancen sai da ishara zai yi ya yi nuni. Abinda ba a yadda ba a ɗauko maka hoge a kawo maka kusa da goshinka ka ɗora goshinka a kai, a'a, amma kana iya sunkuyawa haka rukuri, in ka zo sujjada ka sunkuya fiye da haka ya zama sujjada, gwargwadon abinda kake iyawa, saboda ainihin sallah. Amma kun ga azumi ba, faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, da aka zo haji Allah ya ce man istata'a ilayhi sabila, ko wanda yake da iko, yana da lafiya, yana da kuɗi na guzuri, yana da kuɗin jirgi, kuma hanya lafiya lau babu abin tsoro, kuma yana da passport, kuma ya samu visa, duk wayannan suna iya hana ka jihadi. Kana da kuɗi, kana da passport, baka samu visa ba, saboda wani dalili daga cikin dalilai, za ka iya zuwa haji ba za ka iya ba. Amma sallah ba a bada wannan sauƙin ba, wannan yana nuna maka irin, saboda ita gani ne na yau da gobe, sau biyar kullum tsakanin kai da Ubangiji. Innal musalli yunaji rabbahu, Allah ka ba mu ikon kula da sallah, Allah ka sa mu cikin masu kula da sallah. Na'am, Allah ya ce ba kalama min ba'di qalbun adaa'u salat wacce ba ush-shahawat, suka yi fatali da sallah, suka koma suna bin san zuciya. Masrufu yana cewa la yuhafizu ahadun ala salawatil khams fa yuktabu min al-ghafilina wa fi ifradihinna al-halaka wa ifraduhunna ida'atuhunna an waqtihinna, yace ba yanda za a yi mutum ya zama yana kiyayewa da sallolin nan guda biyar na yau da kullum, kuma a ce yana cikin tsarkananu. Abdullahi dan Mas'udu yana cewa ya yawaita a cikin Al-Qur'ani Allah yana cewa allazina hum an salatihim sahuna, allazina hum ala salatihim da'imuna, allazina hum ala salatihim yuhajiruna. Sai Abdullahi dan Mas'udu yace ana mawaqitiha, suna kokarin yanta a cikin lokacinta. Qalu ma kunna nara dalika illa ala sirr, mu kuwa da abinda muka dauka ana nufin barin sallah din. Sai ce ala zakal kubur, wannan shine kafirci, ai barin sallah shine kafirci. Masrufu yace idan mutum yana kula da sallah ba a ce masa ainihin yana cikin rukunin lokaci, ai to yan wa wannan shine dan bayanin da Allah ya bada iko mu yi a kokarin wato sa dan ba na wannan karatu na wannan rana ko in ce karatun farko na wannan azumi mai albarka na Ramadana. Allah ya sa mun fara a cikin dace, kuma duk abinda za mu yi na ibada Allah ya karba mana, duk abinda za mu yi na addu'a musamman ga ƙasar mu halin da suke ciki da shugabanninmu, don Allah Ubangiji ya maida su su zama rahama akan al'umma ba azaba ba. To wannan wajibi ne akan kowa, Allah kuma ya amsa mana. Za mu takaice a nan saboda masu program sun ce lokacin da aka kebance wa bude karatu dinu ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maratan ukhra, manyan baki da suka samu damar halartar wannan bude karatu tun daga kan mai girma wannan takarar gwamna a wannan jiha tamu Malam Salim Sabir Takai da sauran manya-manyan bakinmu da malamanmu da abokan da'awarmu da kannanmu da 'ya'yanmu da 'yan jaridarmu, da Allah ya ba mu ikon haduwa a wannan guri da 'yan agajinmu gaba daya. Ina maimaita sallamar musulunci gare mu duka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To an ce zan mika sako na musamman. Sako na musamman da zan gabatar 9 cikin 10 ko 10.5 a cikin 10 nata ya zo cikin jawabin da muka saurara a yanzu. Mun gode wa Allah da ya tsawaita rayuwarmu har muka sami zuwa wannan farkon wannan wata mai albarka. Bare yanzu muna nan tare da su Alhaji Sharif wanda shine ma'aji namu na wannan kungiya, arewa ma muna tare da mai unguwa Safiyanu wanda shine mai farkon mai unguwa a wannan unguwa ta Mutafirin Murtala har zuwa ranar da Allah ta'ala kuma ya karɓi ransa yana matsayin mai unguwa. Yau ba za a yi wannan azumi da shi ba. Ba za ku taɓa mantawa da Malam Muhammad Sani Musa wanda shi ne shugaban wannan majalisi tun da aka kafa wannan majalisi kusan shekara 26. Ya samu rashin lafiya da dangantakar lokaci, kuma Allah ya ga dama ya ɗauki abinsa. Banda shi akwai mutane da yawa da muka rasa su, fatanmu Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna. Yan uwa, rayuwa kullum karatu ce. Kun ga bare yanzu muna cikin fata cewa muna ta addu'a Allah ya sa a yi zaɓe a ƙare lami lafiya, a samu zaɓen ma ya yiwu, in kuma ya yiwu Allah ya sa a ƙarke lafiya. Allah ya anshi addu'o'inmu, aka yi zaɓen kuma aka ƙare lami lafiya. A sanadiyar da ya zaɓen, ko kiyashi ba a kashe ba sakamakon wata rigima ta biyo bayan zaɓe an kashe wani. Allah ya tsara wannan. Me yasa Allah ya mana wannan? Dan ya gwada mana shi ne yake rike da ragamar bayi. A wancan karan kun ga an yi zaɓen ba a ƙare lafiya ba, kuma abin da ya biyo bayan zaɓen har abada tarihinsa ba zai mana daɗin tunawa ba. Sannan ba rai yanzu addu'o'inmu ƙasar nan irin tension da take ciki na kullum za mu ji an halaka al'ummar musulmai a kasuwanninsu, a tashoshin motarsu, a ainihin wato titi, a gidansu, a masallatai, muna ta addu'a Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari. To ko mu ce wannan al'amari ya ƙare ba, za mu iya zama shaida har gaban Allah cewa abin da ya yi sauƙi. Wannan muna sa ran addu'an mu ce Allah ya karba. So tunda Allah ya nuna mana in an roƙe shi yana amsawa, dama mun yarda. kuma ya ƙara sa zuciyar mu ta nutsu game da wannan matsala, to ɗan uwa har yanzu ƙasar mu tana buƙatar addu'a. Har yanzu idan ba mu samu agajin Allah ba, da mu da shugabannin mu duka ba za a iya ba. Akwai buƙatar mu ainihin wato yi bambanci, akwai buƙatar mu yi roƙo, mu yi tawazu, mu yi ladabi, mu kwanta mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo wa ƙasar nan ta mu ɗauki, ya kawo mana mafita daga damuwoyi iri daban-daban da suke a tashin ɗinmu. Wannan na tabbata muna da wannan buƙatar, domin ko ba komai muna ji a jikinmu irin yadda muke sayan abin da za mu ci a yanzu. Banda Allah ba wanda zai iya magance. Yanzu kwanan nan aka yi ta surutu a kan maganar tsadar tumatiri. Kowa alhali za ka iya rayuwa ba tumatiri, amma kowa abin ya dame shi saboda wani ɓangare na sinadarin da muke miya da shi ya yi tsada-tsada da wani ba zai iya saye ba. Kun ga irin wannan tsadar, tsada ce wadda Allah ne kawai yake iya ɗauke ta domin shi ne ya ƙaddara zuwanta. Ba tsada ba ce wanda ‘yan kasuwa suka haɗu suka yi mitin mu ɗaga farashin kaza ya koma kaza. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka ce, ya Rasulullahi, abubuwa sun yi tsada, ka yanke mana farashi, ka ce kar a ƙara kokobo a kan kaza in za a sai kaza, kaza na sa masa farashi kaza, kaza na sa masa farashi kaza. Annabi ya ce, a'a, inna Allahu wal musayyir, Allah shi yake sanya farashin abubuwa. Ni so nake in je gaban Allah ranar alƙiyama in tsaya ba wanda zai zo ya ci kwalata na zalunce shi. To idan tsada ta zama irin wannan, to wannan ba wanda za ka dirga, domin wani abu ne wanda Allah ya aiko dalilinta. Amma tsadar da aka ƙirƙiro ta da gangan saboda ganin azumin Ramadana ya zo, tunda mutane dole su sai sigari, dole su sai shinkafa, dole su sai madara, dole su sai taliya da sauransu, to bari mu haɗu mu tsuga kuɗi akan wannan abubuwa ta yanda duk kana so ka saya, ba ka so ka bari, ko mutane suna so. To amma duk da haka nan kun ga akwai tsada wanda muke fama da ita yanzu, gaba wanda muke saye a bara naira 700,200 ko 300, yanzu sai ka zuba 14,500 ko 700, sannan a baka buhu ɗaya. To wannan ‘yan uwa, dole ne mu kai kuka ga Allah mu nemi ya kawo mana sauki, kuma mu ma mu tsaya mu yi aiki a aikace, mu gwada muna son mu ba da gudunmawa don samuwar wannan ainihin wato sauki. Dangane da wannan kenan, dangane da azumin bana, Allah bisa ganin damarsa da tsarinsa ya ƙaddara yadda za a samu ƙarancin rigingimu a wajen ɗaukar azumin Ramadana. Mafiya yawan musulmi a duniya sun ɗauki azumin Ramadana yau, aƙalla dai in ce a nan Najeriya mafiya yawa an samu ragowa da yawa na wanda da ba sa ɗaukar azumi, saboda Allah ya ƙaddara da mu da ƙasar Saudiya da sauran ƙasashen musulmi duka an ga wata ajiya. Wannan ya rage tension na yadda ake samun bambanci, wani ya kwana biyu ana azumi yana cin abincinsa. To kun ga Allah ya kawo mana wannan sauki, don a fahimta ta yana son ya ga kanmu ya haɗu, yana son ya ga rigingimu sun ragu a tsakaninmu. To ‘yan uwa, wannan wata ina jawo hankalinmu akan muhimmancin yin yafiya a cikinsa. Kowa ya yi maka wani abu, in ka yafe masa Allah ta'ala zai maka tukwicin da baka tsammata ba. Sai ka je lahira da tarin zunubi, sai Allah ya ce, ai, ka taɓa yafewa wani bawana da ya saba maka, kai kuma yanzu ka zo gaban shugaban, ka zo gaban karamcin gaba ɗayansa, to kai ma ka yi yafiya. Balle ne Allah ya ce an yafe maka duk kurakuranka, tafiya ka gidan aljanna. Yi kokari ka zama wanda Allah zai jiyar da kai wannan kalma a ranar kiyama. Ina jawo hankalin kowa ya yi yafiya, mu farfaɗo da ‘yan uwantakarmu, mu farfaɗo da soyayyar tsakaninmu, mu farfaɗo da taimakekeniyarmu, mu rage abinda yake jawo ake mana gori barace barace roke roke da sauransu, ina jawo hankalinmu akan wannan al'amari. Bayan wannan ina jawo hankalinmu akan waɗannan bayan Allah da muka saba taimakawa da shekara wato marayu, mun riga mun bude kofa, kofa ta budu, mutane sun shigo, masu son shigo ma sun bi waɗanda suka riga suka shigo yawa, wanda kusan saboda yawan waɗanda muke da su yanzu a hannunmu malaya 14,000 da wani abu wanda suke jiran azumin nan ya zo mu ba su, sai muka ga cewa abin da ya kamata in muna da tunani to bana fom din ma kar mu raba, saboda idan mun raba fom a bana wannan yana nufin za mu sami sama da mutum 20,000 or 25,000 wanda za su suna bukatar wannan tallafi, kuma kowa ya san irin rayuwar da ake yi a bana. Amma wannan abin da nake faɗa ya danganta ga yanda muka ga tafiyar al'amura daga yanzu zuwa kwana 10 zuwa kwana 15 na farkon wannan azumi. Idan mun ga Allah ta'ala ya kawo mana wani ɗauke wanda za a iya sallamar nada kuma a taimakawa wanda suka shigo ɗin, to da a ce an fitar da wanda da yana samu, to gara a ce shi ba kore shi ba, wanda kuma bai riga ya shigo ba in an samu dama a shigo da shi, in bai samu dama ba muna fata ai mana abuwa, muna fatan duk wanda yake jin yana da iko abinda ake kashe wa marayan nan duka duka ai mata riga da wando har da hula baya wuce, ko da yake bana na san abuwa za su canja, baya wuce naira 2,500. In kaga zaka iya daukan nauyin mutum 100 ka kawo, in kaga zaka iya daukan nauyin mutum 1,000 ka kirga haka ka kawo, in Allah ya so za a zo a yi list din su a ainihin wato haska talabijin ya gani, ba wai dan ainihin kayirya ba, dan mu samu kubuta a wajen Allah subhanahu wataala da kuma masu taimakawa wannan aiki na alkhairi. Saboda haka ina kira ga ƴan uwanmu wanda duk Allah ya horewa, karkace in baka iya wa mutum 10 to ko ɗaya ba za ka yi wa ba, ka daure ko mutum ɗaya ne maraya, ka yi da niyyar Allah ya kawo wa ƙasar nan ɗauki ya kawo sauƙin al'amuran da muke ciki. Allah ya magance mana matsalolinmu wanda ba ma iya magance wa kanmu, da niyyar wannan ka taimakawa Kano, ka taimakawa musulmi, ka taimakawa ainihin wato waɗannan bayan Allah da Allah yake son a taimaka musu. Ina kiranmu akan wannan wanda kun ga wani bawan Allah kafin ma a sanar ya fara kawo ainihin wato riga da wando domin ainihin wato abawa marayu. To tun daga wannan rana kamar yadda aka bude wannan tafsiri, kuma an bude kofar wato ainihin wannan neman taimako na marayu, idan a yanzu ma akwai wanda ya zo da niyyar ya taimaka to kofa a buɗe take ainihin wato ba za a abin nan ba. Amma da yake an ce wanda ya fara duk wanda zai biyo baya sai an bashi ladansa, zan fara da 2,000 ga su ni ma na zuba, in ya so daga duk wanda ya biyo baya daga na caba kenan. Ga Malam Muhammad Nuruddin, Malam Muhammad Nuruddin Usman farkon sakatare na wannan kungiya a wannan jiha gaba daya, wanda kuma har kullun zuciyarsa tana makale da wannan da'awa da wannan kungiya, a duk inda take wani hidima to zuciyarsa tana wannan guri, kafarsa tana wannan guri. Allah ya sata da alkhairi, Allah ya bada ikon taimakawa. A ƙarshe muna jan hankali da jagorori waɗanda Allah ya bawa mulkin wannan ƙasa, tun daga jihar mu ta Kano har ƙasa gaba ɗaya da ƙananan hukumomi. Mu daure mun san halin da kuke ciki, abubuwa sun canja, amma a cikin ido a cikin menene a cikin ido ake tsawarya ko wato ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu, duk abin da ba za a iya samu gaba ɗaya ba to ba za a bar shi duka ba, sai a samu dan abin da ya sawwaka. Wallahi na cika da farin ciki matuƙa da naga duk da irin halin da gwamnatoci suke ciki a wannan zamanin. Mai girma gwamnan wannan jiha yayi wannan hobbata, ya ware ɗaruruwan miliyoyi domin a ciyar da mutane abinci da wannan azumi na Ramadana. Waɗansu suna ganin kamar ɗiban kuɗin gwamnati a ciyar da al'umma, kamar almubazzaranci ne, kamar ɗiban kuɗin hukuma ne a yi abin da bai dace ba. Ka je ka ɗauko Sahihul Bukhari, ka ɗauko Kitabul Hajji a cikin Sahihul Bukhari, ka duba hadisi na farko a cikin wannan Kitabul Hajji. Abin da zai gaya maka, shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara aikin haji, duk wani dan adam a fadin Madina, duk Madina duka, wanda duk ya kai matsayin ya kamata a ce yayi layya, baya da abin da zai yi layya, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika masa da ragon da zai yi layya gaba ɗayan Madina. Ba mu taɓa sanin manzon Allah yana ajiye dukiya tasa irin wannan, dan in wani lokaci ya zo irin wannan ya fito da ita ya kyauta. Daga ina ya ɗebo wannan kuɗin ya ba mutane ragon layya? Daga Baitul Mali. Saboda haka wanda yake cewa a ɗauki dukiya a ainihin wato kai malamai su yi hadisi, su yi wa'azi, su fadakar, su yi waye, wannan almubazzaranci ne, yana ƙalubalantar manzon Allah ne kai tsaye. Saboda hajji ya fi nauyi fiye da layya. Bayan da Allah ta'ala ya ce ya wajabta layya a cikin rukunai guda biyar na musulunci, amma Allah ta'ala ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kuma manzo Allah ya ce ga hanyar da za ku samu aljanna cikin sauki, wato ku yi wa wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba sallama, sannan ku tashi ku yi sallah mutane suna bacci da daddare, sannan ku ciyar da abinci ga mabukatan su samu abin da za su ci. Ma aktsarul ladina yahtajun ila ta'am, waye fa waɗanda suke da buƙatar su samu abin da za su ci a yau a wannan al'umma tamu. Saboda haka muna jinjinawa ga ainihin mai girma gwamna, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya bashi ikon ci gaba da ayyukan alkhairi irin waɗannan da ma waɗansu wanda suke kama da su. Allah kuma ya karfafe shi, ya bashi nasara ainihin wato a wannan nauyi da ya dora masa. A ƙarshe ƴan uwa, duba da yadda yanayin lokaci yake, maimaita kalmar da na saba gaya mana zan yi. Wannan azumi da muke zuwa a cikinsa, mu zo gurin tafsiri, mu zo gurin tarawihi, in lokaci ya yi mu zo tahajjudi, mu zo mu yi itikafi, babbar magana a cikin waɗannan abubuwa shi ne tsarkin niyya. Allah ya mana gatan da ya kamata ya mana. Na farko bai ɗora mana abin da ba mu iyawa ba. Na biyu, a watan Ramadana duk wani kangararin shaidanu masu taimakawa wajen saɓan Allah ya kama su ya ɗaure mana. Duk wata ƙofar wuta an kulle ta, duk ƙofar aljanna an buɗe ta. Sannan ka yi nafila a baka ladan farilla, umra, in ka yi umra a cikin watan azumin Ramadana, Allah zai baka lada daidai da wanda ya yi aikin haji tare da manzon Allah. Wannan gara bata, shi yasa manzon Allah yake cewa duk wanda Ramadana ya riske shi amma har ya kare bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba, Allah ya turbuɗa hancinsa a wuta, Allah ya kare turbuɗa hancinsa a wuta. Mala'ika Jibril ya addu'a ya ce manzon Allah ka ce amin, annabi ya ce amin. Don haka mu dage da ibada, mu dage da karatun alkur'ani, mu dage da istighfari, mu dage da zikiri, mu dage da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mu dage da bin iyaye da sadar da zumunci, mu taimakawa mabukatan da ke tsakaninmu, za mu sha mamakin yadda Allah zai taimaka mana. Allah ka ba mu ikon taimakawa, Allah kuma in mun taimaka Allah mu ma ka taimaka mana. Allah karka ce, Allah karka ban mu ce tunda ba mu da naira dubu ba za mu iya taimaka da a cikin naira ɗari da muke da ita ba, ko naira goma ce. Yi kokari ka ciro biyar ka bawa Allah, ka gashi kuma Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abin da kuka ciyar Allah zai mayar muku a gurbin sa, sai ya mayar muku abin da kuka riga kuka ciyar. Allah, muna roƙonka ka amsa mana addu'o'in da zamu yi da ibadun da zamu yi ka ba wa kasar mu zaman lafiya, ka sanya al'ummar da ka ba shugabannin da ka ba shugabancin mu, Allah ka sa su zama rahama akan al'umma, Allah kar ka sanya su su zama azaba da bala'i akan mu, Allah kar ka sanya su su zama ƙarin bala'in da muke ciki, Allah ubangiji ka kawo mana sauki, Allah ka kawo mana dauki, Allah ka yaye mana damuwoyin mu wanda muka sani da wanda muka sani ba, Allah muna ƙara godiya a gare ka akan sassaucin da muka samu dangane da bala'in da muke ta magana akan sa bare yanzu, Allah ka ƙara sassauta mana, Allah ka ƙara kawo mana lafiya da zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.